أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau zancen da za mu soma a wannan saduwa namu, za mu yi zance ne a kan sallan Juma'a. Babu shakka yana cikin ɗaya a cikin taro da yake musulmai na yi, amma taro da yake ana yinsa a kowane sati shi ne sallan Juma'a. Babu shakka cewa masallata ko musulmi ran Juma'a, a maimakon ka yi sallan azahar sai ka yi sallan Juma'a. Muhimmancin sallan Juma'a a cikin zancen nan da Imam al-Khumaini ya yi akan muhimmancin sallan Juma'a, yake cewa sallan Juma'a da hutuban sallan Juma'a guda biyu kaman haji ne da sallan Idi karamar sallah da babban sallah. Sallan Juma'a yana cikin manya-manyan taro na musulmai, amma abin da ke da yake bata ma musulmi rai shine musulmai ba su san muhimmancin wannan sallah ba, koko sun rabkana ba su san muhimmancin wannan sallah ba, ba su da masaniya kan abin da wannan ibada ta kunsa. Alhali idan mutum zai dan yi karatu ya bibiyi abinda aka rubuta a cikin musulunci, yayi zurfin tunani a cikin abinda ya danganci hukunci ko hukunce-hukunce na daula da siyasa da zamantakewa da tattalin arziki a cikin musulunci, zai fahimci cewa musulunci addini ne na siyasa. Siyasa ba rabe yake ga musulunci ba, haka musulunci kuma ba bare yake ga siyasa ba. Akan haka za mu gani cewa a mazhabin Shi'a sallan Juma'a ana ba sa muhimmanci kwarai, saboda sallan Juma'a ne aka tabbatar da adalci, da sallan Juma'a ne aka kore zalunci, da sallan Juma'a ne jahilai suka fahimci addininsu, da cikin sallan Juma'a ne aka bayyana ma musulmai irin mugun tanadi da makiya addini suke ma musulunci. Akan haka yau da musulmai ba sallan Juma'a haƙƙinsa, ka ga me wannan sallah, amfanin da ke cikin sallan Juma'a yau musulmai ba su cin wannan amfani. Sai dai liman ya zo ya saya ya karanto wasu hadisai da yake yau wannan hadisin bai kai musulmi ko ina, bal wani hadisin ma karya ne aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma liman ya tame maimaita wannan hadisi. Alhali ga irin matsalan da mai kasashen musulmai ke ciki, ga irin matsalan da musulmai ke ciki, ba tunasar da musulmai ya za a yi a fidda musulmai a cikin wannan matsala da suka ciki. lokacin sallan juma'a shine lokacin azhar amma an so a bisa ga ihtiyati na wajibi ai sallan juma'a farkon sallan azhar kada a jikirta sallan juma'a a bisa farkon lokaci sallan juma'a akwai wajibai ciki akwai mustahabbai wajibin sallan juma'a shine sallan juma'a raka'a biyu ne kaman sallan asubahi amma yana da khutuba guda biyu da yake limami zai zo ya karanta wannan khutuba kafin ayi sallah amma babin da suke mustahabbi a sallan juma'a shine karanta fatiha da sura jahran yani ya bayyana fatiha da sura liman ya bayyana fatiha da sura wannan mustahabbi ne sa'annan lamari na biyu shine mustahabbi ne liman ya karanta suran nan na juma'a suratul juma'a a raka'a ta farko sa'annan a raka'a ta biyu bayan fatiha ya karanta suratul munafiqun sannan mustahabbi ne a cikin sallan juma'a ayi kunut guda biyu a mazhabin ahlul bait salamullah alaihim kunut na farko da za a yi shine a raka'an farko bayan liman ya karanta fatiha da sura gabanin ya ruku'i sai yayi kunut sa'annan kunut ta biyu bayan raka'a ta biyu bayan liman ya karanta fatiha da sura sai yayi ruku'i idan ya taso daga ruku'i kafin yayi sujjada sai ya karanta kunut kafin yayi sujjada wannan suka ce a yayi sa kamar yanda ake yin sallan asubahi wato bi ma'ana kunuti daya sharatin sallan juma'a musan ibadu da yawa suna da sharati wa khususan ibada da yake ya zama wajibi naji sharatin juma'a sallan juma'a na farko shine dole ne sallan juma'a aisa jama'atan yani in mutum kai kawai ka tsaya ka tashi kace za ka yi sallan juma'a to sallan ka bai inganta ba kuma sharutta da muka yi zance akan su lokacin sallan jama'a ya kamata a kiyaye wayannan sharutta a lokacin sallan juma'a abin da ya danganci haduwan sahu duka ya kamata a kiyaye su a sallan juma'a sa'annan sharati na biyu shine wannan za su yi sallan juma'a mu yi zance cewa sallan jama'a daga mutum biyu sallan jama'a ke tabbata shin sallan juma'a kuma haka ne a'a sallan juma'a akalli wannan mai adadi da yake za su yi sallan juma'a sune mutane biyar daya liman yani liman daya sannan mutane hudu suna bayan su idan bai kai wannan adadin ba adadi biyar to sallan juma'a bai tabbata ba sa'annan sharati na hudu abin da ya danganci sallan juma'a shine sakanin juma'a da wata juma'a yani ya zamana akwai farsahi guda daya idan ya zama kasa da farsahi to masallaci ko juma'a da suka fara sallah suke da sallah wanda za su yi bayan wannan da yake masafa tsakanin su bai kai farsahi daya ba ba su da sallah shine farsahi daya kaman kilomita 5 kenan dan wani abu to shine farsahi daya idan tsakanin juma'a da juma'a bai kai farsahi daya ba to ba su da sallah ko mu ce a'a juma'an da suka fara sallah suke da sallah wanda za su zo su yi sallah daga baya ba su da juma'a bayan wayannan sharutta guda biyar da muka ambata. Yanzu zamu nemi sanin wazifan imam ko liman na juma'a a lokacin da yake khutba. Da farko dai abin da yake wajibi lokacin khutba shine liman ya saya yayi khutba, yani asaye zai wannan khutba. Wazifa ta biyu shine abin da yake ihtiyati na wajibi shine liman lokacin da zai khutba ya tada muryansa, ya zama na dukkan wanda suka zo sallan juma'a suna jin muryansa, kada ya je na khutba ba mai jin sa. Domin amfanin khutba shine mai aji ayi amfani da shi, saboda shi wazifar liman ne ya tada muryansa a lokacin da yake khutba. Sa'annan wazifa ta uku shine liman ya dan zamna kadan a tsakanin khutba guda biyu, idan zamna dan huta kadan sa'annan da bayan khutban farko sa'annan ya zo da khutba na biyu. Akwai wasu lamura da suke mustahabbi ne liman ya kula da su a ranar juma'a da zai zo ba da sallah da zai yi khutba. Shine lokacin da liman ke khutba zama mai akwai rawani a kansa. Lamari na biyu ko mustahabbi na biyu shine liman ya sa rigansa, mafi sarkin rigansa shi zai sa, sa'annan kuma ya ji tularensa da kyau, ya zama na zai zo masallaci rigan da zai sa sabon riga ne, riga ne mai kyau, sa'annan kuma ya sa tulare. Bayan haka farkon khutba liman ya shigo yayi ma mamu sallama, ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kafin ya zamna. Sa'annan ya zama na liman mustahabbi ne lokacin da zai khutba yana fuskantar mamu masallata. Bayan haka lokacin da liman ke khutba an so imma ya dogara kan wani sanda ko takobi, to wannan zamanin mu ko wannan arsashi babban bindiga, yani ya dangana akai. Sa'annan lokacin da liman ke khutba ya kamata an so liman yana da sarki lokacin da yake khutba, to insha Allah a sabon saduwa Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yarda za mu yi zance abinda khutba na farko ta kunsa, sannan da abinda mai khutba na biyu ta kunsa, sa'annan mu yi zance kan abinda yake limamin juma'a yake banta da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.